Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi. Haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Cin hanci da rashawa da tabarbarewar tattalin arziki da samun walwalar jama'a suna cikin manyan dalilan da suka haddasa yawan zanga-zangar neman sauyi a fadin duniya a wannan shekara. A cikin watan Fabrairu a kasar Algeria, bayan da shugaban kasar Abdulaziz Bouteflika ya sanar da aniyarsa na sake shiga takara a karo na biyar, kimanin masu zanga-zanga miliyan 3 ne suka nemi Bouteflika ya yi murabus a cikin watan Afrilu. An shirya zaben kasar da a cikin watan Disamba. A kasar Bolivia kuwa, bayan zaben watan Oktoba, 'yan Bolivia masu zanga-zanga a birnin La Paz sun ce shugaban kasar Evo Morales ya tabka magudi a zaben. A cikin watan Nuwamba, Morales ya yi murabus kana kuma arce zuwa kasar Mexico. Magoya bayansa dai sun nemi ya dawo. Akalla mutane 31 ne aka kashe a wannan zanga-zangar. An kuma gudanar da zanga-zanga a cikin watan Oktoba a babban birnin kasar Chile, Santiago, akan karin farashin kuɗin jirgin ƙasa. Wannan zanga-zangar ta mamaye kasar, kana mutane 22 ne aka kashe. A Colombia kuma an gudanar da zanga-zanga akan batutuwa da dama da suka hada da rashin tsarin tattalin arziki da cin hanci da rashawa da batutuwan take haƙƙin bil'adama. Zanga-zangar ta jawo sama da mutane 250,000 akan tituna, an kuma kashe akalla mutane 3. Rahoton zanga-zanga a duniya na shekarar 2019 ya nuna an samu kasashe da dama da suka huskanci borin al'ummansu, ciki har da Misira da Faransa da Indonesia da Iran da Iraq, wanda galibi cin hanci da rashawa da tabarbarewar tattalin arziki da kuma cin zarafin bil'adama ne ke haifar da su. A rufe makarantun yara da jami'o'i a wasu sassan kasar Iran, ciki har da babban birnin kasar Tehran, sakamakon yawan gurbatar yanayi a cewar kafar yada labaran kasar. Shawarar ta biyo bayan sanarwar yammacin ranar Juma'a wanda mataimakin gwamna Muhammad Tagizadi ya yi bayan wata ganawar gaggawa da kwamitin da ke kula da gurbatar iska. Dangane da karuwan gurbatar iska, za a rufe duk makarantun 'yan mitsi-mitsi da kananan yara da firamare da makarantun sakandare da kuma jami'o'i a birnin Tehran, inji Tagizade, a cewar ma'aikatar yada labaran gwamnatin kasar ta Irna. Ta ce bayan wani nazari da aka gudanar akan gurbatar iska a Tehran, an gano cewa dole ne a rufe makarantun a yau a Tehran banda kananan hukumomin Ferozco da Damavand da kuma Parjis. Birnin Tehran ya sha fama da matsalolin gurbatar iska da hayaki tun cikin tsakiyar watan Nuwamba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a kudancin kasar Afghanistan sun ce fashewar bam a jiya Asabar ya kashe wani babban kwamandan soja, kana ya jikata wasu mutane 3. Wata fashewa ta daban na wani harin jirgi mara matuki a kudu maso gabashin kasar ta kashe akalla mutane 6 ciki har da sabon jinjiri. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai wani harin gefen wata hanya a lardin Helmand, inda gundumomi da kungiyar 'yan ta'addan ke riƙe da ikonsu ko kuma suke da tasiri a wurin suke. Mai magana da yawun 'yan sandan lardin ya faɗa wa Muryar Amurka cewa Janar Zahir Gulmukbil, kwamandan sojojin da aka kashe yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar Marja mai fama da tashin hankali tare da rukunin ƴan jarida domin kai ziyara ga rundunar yaki da ƴan ta'addan yayin da aka kaiwa ayarinsa hari da wani bam da aka ajiye a gefen hanya. Wata sanarwa da Taliban ta fitar na cewa wato bancin shi wasu sojan da aka kashe shi ko kuma shugaban sojan da aka kashe an kuma kashe wasu askarawansa guda biyu tare da shi. Hukumomin Sudan sun tabbatar da wata doka da za ta wargaza gimshikin gwamnatin tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir. Al'umman kasar da sun mazo akan tituna domin nuna murnarsu akan wannan sabuwar doka.
Labarin duniya kuwa saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar. A wannan mako baya ga cika alƙawarin kawo bayanin jagoran APC a zaben jihar Bayelsa, Gwamna Abubakar Badaru, me Dr. Usman Bugaji ke cewa ne kan yadda zaben Kogi da Bayelsa ya gudana. Bayan zaben 2019 da PDP ta dawo mulki a Bauchi, APC ta fara gayyatar manyan jam'iyyar don shirin zaben 2023. Waɗannan da ra'ayin ma'aikacin gwamnati a yankin Karu, Nasarawa, kan yadda tura wa ƙananan hukumomi kuɗi kai tsaye amfane su za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yanzu ne in ka ɗebi rashin amincewa da sakamakon zaben Bayelsa da gwamna Siriaka Dixon mai barin gado ya yi da zargin hukumar zaɓe da rubuta sakamako gabanin zaben. Yan APC na murnar yanzu dai sun samu jihohi biyu a yankin kudu maso kudu. Za a iya cewa sabon gwamnan Bayelsa David Leon yanzu zai fara, amma a jihar Edo ta gwamna Godwin Obaseki an raba gari tsakaninsa da shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshimole. Da alamu ke nuna matukar APC a tarayya za ta mara wa Oshimole baya, to zai iya yiwuwa Obaseki ya fice daga APC ya dawo PDP da ta rasa jihar tun kada tsohon gwamna Farfesa Osumba Okoto da Oshimole ya yi. Jagoran APC a zaben gwamnan Bayelsa, gwamna Abubakar Badaru na jihar Jigawa, ya bayyana ribar da APC ta cimma sakamakon nasarar zaben.
Wannan ba karamar nasara ba ce, domin a jam'iyyarmu tana da buƙatar ta raba kafa ko'ina ta shiga ko'ina, kuma Allah ya sa mun samu ƙarin jiha a kudu maso kudu na Najeriya. Wannan ba karamin alfahari ba ne, yanzu muna da jihohi biyu da Edo da Bayelsa a South South ya ƙara bunƙasa jam'iyyarmu, kuma ya daɗa nuna jama'a cewa jam'iyyar nan ta Najeriya ce kuma ta kowa ce. Shugaban jam'iyya da shugaban waccan wuri leaders din na can sun zabo dan takarar da yake na mutane kuma wanda mutane suke so, domin mutum ne wanda yake taimakon mutane tun kafin ma ya ce zai shiga siyasa ko zai nemi wani mukami na siyasa, mutane suna tare da shi. Kuma kamar yadda kuka ganshi mutum ne na kowa, mara girman kai, haka za a taru da mutane a ta hudda, to mutane suna ganin, kowa yana ganin kamar nasa ne ya zaba. Sannan kuma sun gaji da abubuwan da suke faruwa a Bayelsa a yanzu, tarin dukiyar da ake samu kuma babu aikin yi, babu kuma aiki ko babu wani abin more rayuwa da ake basu. Hatta in ka je Yananguwa babban birnin dare zaka ga duk garin baki ko fitilar kan titi babu mai aiki.
Yanzu za mu jira da yardar Allah mu ga yadda za ta kaya a jihar Edo. Shahararren dan siyasa Dr. Usman Bugaji ya bayyana ra'ayinsa kan zaben Bayelsa da Kogi.
To ai waɗanda duk suka duba zaben, ma'ana waɗanda ake ce ma ƴan duba zaɓe ba ɗaya ba biyu ba uku ba, duk sun fito sun ce zaɓe bai yi ba, ba a taɓa zaɓe ba ma wanda ya muni irin waɗannan guda biyu. Amma kuma ita hukumar zaɓe ta ce yayi, kuma gwamnati ta take ta ce yayi, kada ma yabo da aka ce shi shugaban ƙasa yayi. To ni abin da zan ce shi ne, idan dai wannan shi ne zaɓe na Najeriya kuma shi ne ake so a yi, to za a kai inda zaɓen ba zai yi ba. Kuma duk wanda aka zabo cikin wannan rikicin, ni ban ga yanda za a yi mulki ba na adalci ko yin mulkin da zai sa ƙasar da ci gaba. Saboda ya rage namu idan wannan haukan da ban kaurar ita ce zaɓe da ake son a yi, to mu san ita kanta demokradiyya ɗin ni ban ga inda za ta ba. Domin a ce zaɓe ya zama yaƙi, mutumin da ya kasa ko albashi bai biya, a ce wai gwamnatin da don kawai ɗan jam'iyyar ka ne, ka fito ka ce sai shi. Haba, 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 haba. Ina da ta, ina, yaushe za ka yi amince ma irin waɗannan mutanen. Ai ba daɗi. Wato al'amarin zaɓen kogi da bayansa, Allah ya kiyaye idan dai irin wannan ne za a yi. To shikenan sauran mutane duk sai su sa ido a daina ma zaɓen baki da ni ban ga yanda za a ce an yi zaɓe irin wannan ba. A ce kuma wai an tabbatar da shi. Ina amfani irin wannan. Ai abun kunya ne a Najeriya. Ƙasar da ake ganin babban ƙasa ta Afirka da za ta shiga gaba Abuja, ya zama ita ce liman a harka irin wannan, ke zo ki buge ki koma ki riƙa abubuwan da ko a Kwango aka yi wannan sai an ce Allah wadai. Amma wai a ce wai duk a yi mirshishi a ce wai wannan abu ya yi. Ina amfani irin wannan. Mutum da aka kashe, bibi irin yaƙin da aka yi, har shi kansa shugaban ɗan sanda gaba ɗaya ya fito ce wai ƴan sandan ƙarya da aka sa wai har sun fi ƙarfin ƴan sandan shi. To ai wannan sai mutum ya fara gudu. Idan shugaban ɗan sanda ya ce an kawo mashi ɗan sandan ƙarya har sun fi nashi. Na ɗaya tukun da ya sani ƴan sandan ƙaryan ne. Na biyu me ya sa bai kama su ba. Na uku in har dai hakan dai za a yi to shikenan sai amma daina kai ƴan sanda. Kawai mai ƙarfi ya buge ya take ya ce shi ne ya ci zaɓe ko.
Ai wannan ya nuna kamar ba gwamnati kenan Dr. Usman Bugadi.
To wannan kuma bari ita gwamnatin ta faɗa da kanta.
Yo, Dr. Bugaje, in an daina zaɓe za a koma mulkin muluki ya kenan. Bisa umarnin shugaba Buhari, rundunar 'yan sanda ta damƙe mutum shida da ake tuhuma da hannu a banka wa shugabar mata ta kamfen ɗin PDP a Kogi, Mrs. Abubuta ta ƙone ƙurmus. APC a halin yanzu a jihar Bauchi kuma na lissafin riba ne da faduwa, musamman ma kan zaben da ya gabata na 2019, yadda PDP ta amshi madafun iko ƙarƙashin gwamna Bala Muhammad. Duk da akwai ƙara kan lamarin zaben a kotu, APC ta fara neman wasu manyan PDP da su shigo jam'iyyar don ta da tafiya mai kwari. Ga abin da kakakin APC a jihar Adamu Aliyu Jalla ke cewa.
Mun yi mulki a ƙarƙashin gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar, makama babba na Bauchi, wanda kuma lalle haziƙi jarumi. Ire-iren wannan damammaki shi ya ɗora mu a kan tarbarsu na ganin cewa lalle shi a yanzu tunda kainuwa da ya zo ya ƙare kuma zai ƙarisa wata insha Allahu, wanda muna kyautata zaton zai ƙarisa ta bisa ga yardar Allah, ba kuma takara zai sake yi ba. Amma yana da kyau mu jam'iyya akwai sarari da dama da aka bamu na cewa lalle idan muka ga abin da ya shafi cigaban jihar Bauchi ko zai kawo cigaban jam'iyyar APC a jihar Bauchi wadda zai kawo mata nasara, to dole mu sa ido mu sa kuma ƙarfi a kai. Ba don komai ba, abin da ya shafi misali kamar kira da muke yi wa jajircaccin mutane, haziƙan mutane da muke da su a jihar Bauchi, wanda muna ga su ne kamar Master Planners na siyasar jihar Bauchi ko kamar su ne injiniyoyi na siyasa ta jihar Bauchi, wato irin su Sanata Abdul Ahmad Ningi, wadda an daɗe ana gurzawa da su, kuma yanzu ma da su ake gurzawa, kuma muna fatan in Allah ya dago ma a bisa ga kyawawan manufofi da fa'inta da al'umman jihar Bauchi suke da shi a kansu, za a samu rinjaye ta ɓangare da dama. Wannan shi ya ba mu hasashen cewa lalle ire-iren waɗannan mutane da suke da aniya da aƙida irin ta jam'iyyar APC, wanda muna ga a yadda suke kamar dama ruhinsu ba a can yake ba a jam'iyyar APC yake, su dai suna zaune ne bisa ga wasu dalilai wanda ba za a iya sani ba sai dai na Allah ne ya san su a gare su. Shi ya sa muka ga lalle dole mu gayyato irinsu, saboda
Adamu tun da aka san Abdul Ningi a jam'iyyar PDP yake, duk kuma mukaman da ya rike a zaben da duk ya tsaya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP yake tsayawa.
Kamar yadda ake faɗa ne, siyasa ba ta da abokin hamayya na dindindin, ba ta kuma da abokin zama na dindindin. Ba abin mamaki ba ne yau kamar yadda Allah ya sa muka mar kira na ganin cewa ya zama ɗaya daga cikin kilo mutane da muke sha'awar ya zo mu yi tafiya a cikin wannan jam'iyyar tamu ta APC, ba don komai ba, don gina jihar Bauchi da kuma kishin jihar Bauchi, kamar yadda mun san shi mai yin hakan ne. Dama ba wai ya zauna don jam'iyya ne ɗaya ba, ya zo ne don al'umman jihar Bauchi. Idan ya samu dama a ko'ina ya fito ya tallafa wa jihar Bauchi.
Jam'iyyar siyasa dama kan yi armashi in aka samu shinkafa da wake da man shanu. yanzu kuma sai babin ra'ayi inda ma'aikaci a karamar hukumar Karu ta jihar Nasarawa Dabda Abuja Ɗanladin Nanson Damuna ke magana kan tasirin da tura ƙananan hukumomi kuɗi kai tsaye yayi da hakan yace zababbu ne ko kantomomi ka iya tafuka abin kirki.
Shugaban karamar hukuma Samuel Akala Gajere an fara cin moriyan autonomy din nan wanda ake tabawa a yanzu idan akwai wasu aikace-aikace wanda shi shugaban karamar hukuma ya yi ta yi kuma yanzu haka yana kai idan aka shigo an dubi irin gyare-gyaren da ya fara yi yanzu hakan da nake magana ma akwai asibitoci primary health care guda shida da yana kan renovation idan an ji an dubi irin aikin da yana yin quality aiki wanda jama'a da dama za su more shi sannan kuma akwai makarantu irin su primary school din nan yana kan gyare-gyare ne ta musamman in ka ga irin gyaran da mutum ne ke yi Allah ya gode Allah akwai kuma boreholes wajen 16 wanda yawanci ma an riga an gama wasu su ko kuma wasu ana kai wasu asibitocin ma an gyara shi an fencing kuma an sake mata borehole a wajen akwai waɗansu hanyoyin da yake ɗan tabawa a yanzu haka akwai wata 1 kilometer da ya kwalta ne in ka ga inda ya yi za ka shiga gwamnatin jiha ne ta yi amma kuma karamar hukumar chairman shugaban karamar hukuma ne ya yi wallahi mu dai kawai sai dai mu ce mun gode a karamar hukumar Karu.
Ɗanladi, al'amura suke faruwa a karamar hukumar kafin wannan shiri na bada ƴancin kashe kuɗi na ƙananan hukumomi.
Ai babu wani abun kirkin da zaka gani karamar hukuma ma kawai sun mutu gaba daya a lokacin ƙananan hukumomi sun mutu a lokacin nan garin gaya maka har ofishi na karamar hukuma shugaban karamar hukuma tana yoyo da ruwa a wannan lokaci amma wannan dan talikin da yazo da yake yanzu ko autonomy dan talikin nan ya waware ta zan ce ya yiye mata renovation ya gyara ta cire zin din da ta lalace ya gyara ta sake dawo da yanzu ma ofishi sun kansuloni wanda sun zama kamar bari mu ce su ne hukuma na wato legislature na kananan hukumomi in ka ga irin gyaran da yake mata a yanzu har ma yana kawo ta irin system na National Assembly ne ba yanda yanzu haka ake kan gyaranta gaskiya wannan dan kalli ya tsaya sosai ya ganda cewa kuɗi wato mali na gwamnati kuɗi ya tsaya na jama'a ya tsaya ya musu aiki inda ya kamata ba maganan goyon baya ko wani abu ba ni mutum ne wanda mutum bai yi ba zan faɗa wani mutum kuma ya yi sun faɗa saboda ya ce gaskiya mu dai kawai a karamar hukumar Karu a karkashin shugaba mai ci a yanzu Samuel Akala Gajere gaskiya mun gode masa kuma an kaga salary mutum nan yana biyan mu salary constant babu wani damuwa ba mu salary namu a Karu sai ga mun same shi ba mu samu wata rata a'a babu wata rata sosai ba sai ga mun tsura da ana kuka mu bamu da wani kuka a yanzu alhamdulillah.
Masu sauraro da wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni Nasura da Maili Kaya da na shira na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Jaki dabba ne mai matukar muhimmancin gaske ga al'ummar karkara musamman masu karamin karfi da suke amfani da shi wurin hidimar su na zamantakewa da tattalin arziki. To amma duk da wannan muhimmanci na jaki yanzu ana fargabar karewarsa daga doron kasa. Saboda haka ne ma kungiyoyin kasa da kasa a gwamnatocin kasashe da ma uwa uba majalisar ɗinkin duniya suka yunkuro don ceto jaki. Amma irin wannan yunkuri ne aka kaddamar da wani gangami na kasashen duniya na hana safara ko yanka jaki. Wata kungiyar ƙasa da ƙasa mai suna Donkey Sanctuary ce ta jagoranci wannan gangami na duniya a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. To ko me yasa a duk kasashen duniya aka zabi kaddamar da wannan gangami a Najeriya? Mr. Mike Baker shine jagoran kungiyar na Donkey Sanctuary.
Well, there are a number of reasons. The first is that this is a country that has been severely hit by the trade itself.
Kwai dalilai da dama. Kasan Najeriya kasa ce da ke fama da matukar safarar jakuna. Wannan kasa ce da kuma ke fama da yaduwar cutukan da ke da alaka da safara ko cin naman jaki. Domin akwai dubban dubatan jakuna da suke mutuwa a arewacin Najeriya zuwa kasar Nijar. Karin muhimmancin abin ma da ya kawo mu Najeriya don wannan kaddamarwa shine Najeriya na jagorantar gabarar daukar matakai wurin kare jaki ta hanyar hana safara ko kuma yanka shi. Wannan kaddamarwa dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Wakilan Najeriya ke daukar matakin doka don kare jaki. Na nemi karin bayani daga Honorable Dattin Garba Muhammad da shi ne dan majalisar da ya fara kawo kudurin wannan doka a gaban Majalisar Wakilan Najeriya.
A cikin hukuncin da muka yi, duk wanda ya yanka jaki ko ya sayar dan a yanka a ci naman ko a cire fatan dan a fitar da shi kasan waje, akwai hukunci mai tsanani da muka tanada wanda yake zai kai shekaru 10 a gidan yari. Saboda kamar da muka faɗa, tattalin arzikin mutane da yawa ya dogara ne a waɗannan dabbobi.
Akwai wanda sun kuma wannan naman jakin abincinsu ne, baka jin cewar wannan dokar ta shiga hakkinsu?
Ba haƙƙi ba ne, saboda a masana na magunguna na abinnan na dabbobi sun ce jakunan nan masu kansu suna ɗauke da cututtuka, na naman suna ɗauke da cututtuka daban-daban. Ana yin doka ne ikan canza da zamanin abu ya canza. Duk wanda suke so su rika ci, in yau suna kamar yadda ake kiwon kaji da sauransu, in an samu wani hanya inda za a rika yin jakunan nan da yawa, duk masu ci sai su yi ta noman jaki, su yi ta cin abinsu, wanda zai hana su. Kuma kamar yadda na ce, Majalisar Dinkin Duniya ta shiga ciki, Majalisar African Union sun shiga ciki, shi ma akwai gayyatan da suka yi a Afirka ta Kudu, duk da yake ban samu naje ba. Kuma saboda muhimmancin wannan Majalisar Dokoki ta Birtaniya, su ma sun gayyace ni, ina jin bayan zabansu insha Allah za mu je, saboda su ma wannan abu ya so samu su rai.
To, kowane irin hadarin daukar cuta ne ke da akwai wurin alaka ko kuma cin naman jaki? Tambayar kenan da naiwa wani kwararren likitan dabbobi, Farfesa Junaidu Kabiru na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Kamar yadda ka sani ne, dabbobi da yawa jikinsu da halittarsu tana kusanci da ta dan adam, haka kwayoyin cutar da ke iya shafa su na iya shafa dan adam. Shi yasa duk wani ta'ammali da su, ko da a gona ne ko wurin hidimarsu ko wurin yanka su ko wurin cin bangaren su ko shan wani abu kamar madararsu, zai iya daukan wannan ciwon daga dabbar ya ba dan adam. To, shi yasa aka yi mana makarai, akwai dabbobin da suka cancanta su kasance su ne na ci, da kuma wanda ake ganin a nesan tasu daga ci. Shi yasa za ka ga akwai dabbobi na gida, akwai dabbobi na daji. Cututtukan da ke tare da su ba dole ne na gidan suna da su ba. To, in ya kai garin koda kwaɗayinmu ne ko rashin abinci, mun kai mun fara cin dabbobin da bai cancanta a ringa cin su ba, kuma ya kai ana yanka su ana sarrafa su ba tare da kular wanda suke da ilimin su fahimci wannan ya cancanta ko bai wannan zai cancanta ba, tabbas na samu wannan yaduwar cututtuka daga dabbobi zuwa mutane. To, kamar su jakuna da ake magana, akwai cututtuka da yawa da suke da su da dan adam zai iya dauka, kuma waɗannan ba sabbi bane, an san su a ƙasashe da yawa, ba za su yadda da irin abubuwan da ke faruwa kamar misali a ƙasar mu ba.
Dan Majalisar Wakilan Najeriya Dattin Garba Muhammad ya kuma min ƙarin bayani akan abin da yasa yake jin ake ta rubin jaki a wannan lokaci.
Akwai mutanen ƙasar China masu zuwa suna neman fatan jakunan nan, sai kasance a bisa wannan dalili yasa jakunan suka fara fuskantar barazanan karewa. So, muka ga muka bar abin da ya ci gaba da tafiya, za a kai yanayin da nan gaba babu jakuna. Saboda kowane shekara yanzu kasar Sin kawai tana bukatan jakuna miliyan 4,600. Don aka ci gaba da haka nan da shekaru 5 masu zuwa, kusan yawan jakuna na duniya zai koma rabi.
to shin yaya girman wannan matsala take ne? Tambayar kenan da naiwa Farfesa Bello Sule.
Matsala ce wacce da kuka gani yanzu ba ma mu nan kadai ba, har duniya gaba ɗaya ta shafa, amma mu ta fi zafi a wurinmu. Me ne dalili? Saboda a nan ɗin akwai amfani da za a iya yi da su, musamman wajen taimakawa masu ƙaramin ƙarfi a gonaki da sauransu. To yawanci hankali bai kai kai ba, kuma hankali irin na gwamnati wanda za ta tsaya ta duba ta kare dabbobin nan domin a ci gaba da taimaka musu. Ga shi wannan abin da ake na kashe su da yanka su, akwai mugunta da yawa a ciki. To waɗannan abubuwa shine ina ganin suka dawo mutane da yawa ba a kasashen waje ba, mu wannan cikin gida sun dame mu. To yanzu da gudunmawa wannan wajen da waɗansu a cikin gida, musamman waɗanda yake kun zo kun tarar da su a wurin nan, sun kai a sa dokoki a maganin wannan abu. To wannan abu ne mai ma'ana. Muna fata nan gaba gwamnatocinmu za su tsaya su ɗauki waɗannan dokoki su aiwatar da su. Waɗannan dabbobi na su jakunan nan, gwamnati ga taya za a ƙara su. Idan ka shiga kasuwannin mu da ake sayar da jakai, duk manya-manyan kasuwannin nan na boda, za ka ga daga Nijar ne ake kawowa, wanda yake ya nuna maka cewa a cikin nan kusan a kasuwannin babu.
Wannan gangami dai da kungiyar Donkey Sanctuary ta yi, haɗin gwiwa ne da kamfanin mujallar Nigeria Now. Kuma shugaban kamfanin mujallar ya mun ƙarin bayani akan muhimmancin jaki.
Sunana Honorable Muhammad Sani Zoro, ni ɗan jarida ne kuma na yi wakilci a majalisar wakilai da ta gabata ta takwas. Duk mutumin da ya tashi a karkara, musamman ta arewacin Najeriya, kai har ma da birane na Najeriya, idan ya ce bai san muhimmancin jaki ba, to sai dai idan ɗan bana bakwai ne. Kai ko ɗan bana bakwai ne, idan ka tashi a cikin birnin Kano ko Zaria ko ma a ina ne a arewacin Najeriya, akwai dukkan alamu kaga lokacin da ake shiga da jakuna su a cikin mangala suke kai ƙasa da yashi da ciyayi a cikin lungun ku lokacin da za a yi muku gidaje ko kuma ake sabunta gidaje, babu abin da ya canja. Mu da muka tashi tun wancan lokaci mun tarar da yadda ake safar jaki, shine komai, shine arzikin ma wato tafiyar da duk harkokin arewa. Alal misali, jaki shine yake fito da kayan amfanin gona idan an gama abin nan, in an gama girbi ya kawo. Kuma a har yanzu na san za a amince da ni cewar a caba ko a daidaita saho ko mota ba za ta iya shiga lunguna da ƙauyukanmu waɗanda har yanzu babu kwanta, babu titunan da za a kai a yi irin waɗannan abubuwan. Saboda haka jakuna har yanzu suna da wannan muhimmancin. Kuma tarihi ya nuna kamar yadda kuka ji an faɗa, ko a wancan lokacin kafin zamanin Turawa da kuma lokacin ma da Turawan suka zo, su kansu akan jakunan suke takama, domin jakunan nan su ne suke fito musu da auduga da gyaɗa da goro da dukkan irin kayayyakin da suke shigo suke saya kafin a tafi da su kurmi a zuba a cikin jiragen ruwa a kai kasashensu. Kuma duk wanda ya tashi daga arewacin wannan bangare na Afirka ta yamma ya san cewa a wannan bangare na Sahel, jaki shine uban tafiya. Jaki shine wanda Allah ya hore masa kwakwalwa, wanda idan an shekara goma idan ka lulka masa kaya, shi yasa ake maganar tsohon jaki, zai iya kai ka wannan gurin da ya taba kai ka, wannan garin da ya kai ka, idan an yi safarar kayayyaki an yi musu lodi zai iya kai ka wannan gurin. Kuma jaki yana da amana, daga inda jaki ya tsaya shine mararrabar wannan bangare namu na Sahel da kuma Sahara, inda raƙumi zai dauka shi kuma ya dire har da kasashen Larabawa. Wannan shine wannan tarihi.
Sani Zoro, shugaban kamfanin mujallar Nigeria Now. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu. Ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga VOA Africa.